اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا شاطرة غوتن شوال wata na goma a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadisi na nawa ne muke? 150. Yana muna nan bisa kan babul haidi, za mu tashi bisa kan hadisi na 152. Hadisin Aisha, wa ana Aisha radiyallahu anha anna umma habiba ibnati jahashin شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم وقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. دغ عائشة يرجى الله تتبت أغريتا للي أم حبيبة يرجهش تاكيكو كي وجم من زان الله صلى الله عليه وسلم نجني سيتي امكثي كي زونا قدر ما كانت تحبسك حيضتك غلغدان ياندا حيلكي تكي تسير دكي ثم اغتسلي سنن سيكي وانكا فكانت تغتسل لكل صلاه تو سي تا كسانتي تانا وانكا دا كووچه صلى. رواه مسلم. ام حبيبه يا غباتا مون امباتا چيوا تانا چكين يان اوان حمنا يايان جهش ني تانا چكين يان جهش ويندا سو دكا الله يا جربا سو دا wannan ciwo na zubar da jini. To shine ita Ummu Habiba da jinin yayyawa ya tsananta sai ta zo ta kawo koken yawan jinin da take zubarwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata umkufi, ma'ana ki zauna ba ki sallah ba ki azumi. Kenan ki zauna ba sallah ba azumi. Qadara ma kanat tahbisuki haidatuki gwalgwadan yanda hailanki take tsaidaki. Wannan ya nuna kenan ita Ummu Habiba tana da al'ada. Shine abinda malaman fiqh suke cewa wa man kanat mu'tadatan fa 'adatuha. Kenan wanda ta kasance ita tana da al'adar da take gudanarwa, to idan ciwo ya same ta za ta yi amfani da al'adar ta. Ta riga ta saba al'ada duk wata kwana kaza take yi. To sai jinin ciwo ya zo mata, kenan kawai za ta ci gaba da lissafin da ta saba a kowane wata. To shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mata kenan, tunda wannan jinin ya zo ya tarda dama tana al'ada, to za ta zauna gulgudan yanda hailanta take tsayar da ita a kowane wata. Sun magtasili, sannan sai ki wanka. Wannan kuma ya nuna kenan akwai wanka ga macen da ta kare haila. Kenan duk macen da ta kare haila to za ta yi wanka ne karshen hailanta, wannan wankan kuma wajibi ne akan ta. Fa kanat taghtasilu likulli salati, sai ta kasance tana yin wanka domin kowace sallah. Kaga nan ba maganar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam. Kuma sannan wannan fatawai a zahiri ba manzon Allah bane ya bata fatawar cewa ta dora yin wanka ga kowace sallah. Kenan ita ce kawai ta ga dacewar ta dora yin haka, sai ta dore. Kamar yanda ya gabata bayani akan yin wanka ga macen da take zubar da jinin ciwo, kenan ba dole bane ba. Hadisan da suka yi bayani akan shi ba su da inganci, saboda haka malamai suka tabbatar da cewa asali babu wanka akan ta sai dai tayi alwala a kowace sallah rawahu muslim wa fi riwayatin lil bukhari wa tawaddai li kulli salah a cikin wata riwaya ta bukhari kuma ki alwala domin kowace sallah wa hiya li abi daud wa ghairihi min wajhin akhar wannan riwaya ta abu daud ce da wanin shi ya rawaito shi na wani huska na daban da aka cewa ki alwala domin kowace sallah wannan shine tabbataccen zance dan don haka wanda take zubar da jinin ciwo za ta yi alwala ne a lokacin kowace sallah kuma kamar yanda ya gabata mun faɗi cewa hukuncin ta daya da duk wani wanda yake da larura duk wanda ya kasance yana da larura ta hadisi kenan kullu man kana hadathu mustamirran fa innahu yatawaddau li kulli salati duk wanda hadasin shi ya kasance yana dorewa to kowace sallah zai mata alwala kamar wanda yake da ciwo na fitar da iska ko ciwo na fitar da bawali akai akai ko kuma ita macen da take zubar da jini dukkanin su hukuncin su guda kenan duk wanda yake da wata larura wanda take sanya ko wani lokaci ma yana huddo hadasi to a kowace sallah ana sanya alwala wa an ummi atiya radiyallahu anha daga ummu atiya yaddan Allah ta tabbata a gare ta kina ummu atiya ita ce nusaiba qalat tace kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri shay'a mun kasance ba mu lissafa ruwa mai gaurai was-sufrata da ruwa mai masara ba'da tuhri bayan tsarki shay'an a matsayin komi rawahu al-bukhari wa abu daud wa lafdhu lahu wannan hadisin na ummu atiya yadda Allah ta tabbata a gare ta akwai darussa cikin shi darasi na farko ya karantar da mu idan sahabi yace mun kasance muna aikata kaza to yana nihin sunna ce ta kaririya domin sahabi ya bada labarin cewa zamanin manzon Allah mun kasance muna aikata kaza ko mun kasance ana mamu umarni da mu aikata kaza ko kaza ya kasance yana faruwa to duka wannan sunna ne ta kaririya domin hadisi wajen malaman hadisi kala uku ne akwai alqauli hadisi na magana wanda manzon Allah ne ya faɗi akwai alfi'li wanda manzon Allah ba faɗi yayi ba aikatawa yayi wani sahabi ya rawaito yace manzon Allah ya kasance yana aikata kaza akwai at-taqriri wanda manzon Allah ba faɗi yayi ba ba aikatawa yayi ba kawai yi akai a zamanin shi bai hana ba kuma bai yi magana ba ya zama sunna shi to nan umma atiya tana cewa kunna mun kasance irin wannan salon daga cikin salo ne na tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-taqririya mun kasance la na'uddul qudrata ba mu kilga al-qudra shine ruwa mai gaurai ruwa wanda yake fito ma mata bayan tsarki wanda yake da gaurai yake da wani duhu-duhu da baki-baki ya hikama da ruwan dauda to shine ake ce ma al-qudra shi yasa sai su ce ruwan dauda ko ruwa mai gaurai ko kuma ruwa mai al-qudra kenan shi dai ne wannan was-sufra as-sufra shi kuma shine ruwa wanda yake karkata zuwa ga yalo-yalo kenan masara shi kuma bayani akan shi ya gabata can baya to umma diya tace mun kasance ba mu kilga wannan ba'da tuhuri bayan tsarki shay'an a matsayin komi kenan kaga hadisin ya nuna mana duk in sahabi yace kaza ya kasance yana faruwa to wannan abin sunna tunda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru inda kuskure ne da manzon Allah ya hana ko wahayi ya sauka nabi wannan hadisin ya karantar da mu cewa mace wacce take haila idan ta samu tsarki jinin ta na haila ya dauki to ruwan da za ta ga ya fito mata daga baya wanda yake kama da ruwan dauda wanda yake da gaurayi haka za ta ganin shi da duhu-duhu to wannan ba komi bane ba idan dai ta samu tsarki wannan ruwan ya dora biyo baya ko kuma ruwan da yake wato karkata zuwa ga masara to wannan ba matsayin komi yake ba shi da kanshi cikon tsarki ne dan haka ba ta mace ba ta ganin wannan ta rude ta ce to ita ba ta sanya za ta yi ba yanzu ta tsarkaka jinin ta ya dauke kuma ga wani ruwa ya biyo baya to shine umma diya take fadin cewa su sun kasance mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwan mai gaurayi wanda yake biyo bayan tsarki ba su lissafa shi a matsayin komi. Karatu na uku cikin hadisin akwai karantar da mu cewa idan ba bayan tsarki bane aka ga wannan ruwan mai gaurayi to ana lissafa shi komi ko shine mafhumul mukhalafa na hadisi. Dan haka malamai suka ce idan mace ta ga ruwa wanda yake da gaurayi mai kama da ruwan dauda a farkon al'adanta to wannan yana cikin al'ada shi ma, a tsakiyan al'adanta to shi ma yana cikin al'ada, a ƙarshen al'adanta bayan samun tsarki shi ma yana cikin tsarki. Dan haka kenan wannan bayanin na Umm Atiyya ya zama akwai darasi cikin shi ga mata. Kenan lokacin da mace ta ga wannan ruwan ko wanda yake karkata zuwa ga masara-masara ko kuma wanda yake da duhu-duhu da baki-baki kamar ruwan dauda to za ya danganta daga lokacin da ta gane shi. Idan farkon al'adanta ta gane shi to alamu ne na zuwan al'ada. Idan tsakiyan al'adanta ta gane shi yana cikin cikon al'ada. Idan kuma bayan tsarki ne, bayan ta tsarkaka al'ada ya dauke sai ta gane shi to shikenan wannan baya cikin lissahi, duka shi ma cikin cikon tsarki ne. Amma idan dai tana da alwala wannan ruwan ya zubo to shikenan alwallanta ya kare ko, domin saboda yana cikin al-kharijun min as-sabilain, shi kuma yana kare alwala. Kenan idan ta tsarkaka ta ga wannan babu matsala. Amma in bayan ta yi alwala za ta yi sallah sai wannan ruwan mai gaurayi ya zo to alwallan ya kare, kawai za ta je ta yi tahara ta sake maimaita alwala shikenan, babu komi akan ta, kuma wannan ba matsayin ba za ta lissafa shi ba wani al'ada na daban. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafzu lahu, Bukhari ya rawaice shi da Abu Dawud kuma lafazi nashi ne wannan. Wa an Anas radiyallahu anhu, daga Anas yaddan Allah ta tabbata a gare shi, annal yahuda kanat idha hadat al-mar'atu fihim lam yuwakiluha, lalle yahudawa sun kasance idan mace tana haila a cikin su to ba su cin abinci da ita. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, yasna'u kullu shay'in, ku aikata dukkan komi illa nikah, sai dai saduwa na aure. Rawahu Muslim. To wannan hadisin na Anas yake cewa annal yahuda, lalle yahudawa, yahudu kabila ce daga cikin kabilu sanannu, ɗayan annabin Allah ne annabi Yaqub alaihi salam, sai sa ake ce musu banu Isra'il. Aka ce banu ana nihin ɗayan, aka ce Isra'ila ana nihin Yaqub alaihi salam, shine ake ce ma Isra'il. Da haka da an ce banu Isra'ila kai tsaye kabila biyu ce ko, da Yahudu da Nasara, to su kuma asalinsu duka daga cikin zuri'ar annabi Yaqub alaihi salam. Kenan annabi Yaqub ya kasance yana da wato ƴaƴa ko kuma jikoki guda 12, wanda kowane jika daga cikinsu sai da aka samu zuri'a mai tarin yawa ƙarƙashin shi, su ne wato ithnatay asharata asbatan umama, wanda alqur'ani ya faɗi ko, to waɗannan su ne asbat, jikokin annabi Yaqub alaihi salam. To cikinsu akwai Yahudawa, wanda wasu malaman tarihi sun ce ana jingina su ne zuwa ga Yahuza, shi kuma Yahuza shi ne babban ɗa daga cikin ‘ya’yan annabi Yaqub alaihi salam. Kenan akan wannan magana ta malaman tarihi da suka ce daga Yahuza ne, zai zama asalin Yahudu daga Yahuzu ne, da Yahuzu ne, Yahudu, Yahuzu, sai aka canza za ta zama da, sai suka zama Yahudu, domin daga Yahuza ne, shi kuma Yahuza, kaga zalunci ko, sai aka canza wannan zalukin ta koma dalun, sai aka ce mashi Yahudu, dan a jingina su zuwa ga asalin kakansu shine Yahuza alaihi salam. Wasu kuma malamai suka ce a kalmar Yahudu daga Hawad ne, Hawad shine ma'anar Hawad, suka ce shine motsi da gaugawa, saboda in suna karatun At-Taura suna motsawa da gaugawa suna karanta ta, saboda haka sai aka kira su da Yahud. Wasu kuma malamai sun ce Yahudu daga Hada ne, Hada, Yahudu, Haudan, Haud suka ce shine ar-ruju'u wat-tauba, an sanya masa haka ne saboda sun tuba sun dawo daga aikin banna na bautaddan maraki da suka yi suka ce inna hudina ilaika lalle mu mun dawo mun tuba zuwa gare ka ya Allah to tunda an sun dawo sun tuba sai aka kira su da yahudu kenan masu tuba ko masu dawowa kaga sai zama kalmar yahudu tana nuni ne akan tuba akan wannan ma'ana shi yasa Allah yace qul ya ayyuhal ladzina hadu kace ya ku waɗanda suka tuba ya ayyuhal ladzina hadu ay ayyuhal ladzina tabu wa raja'u to kenan wannan sune yahudu sannan sun shahara da banna ha wani mai hikima yace abubuwa guda uku banna cikin jinin su take ko da fara da yahudu da wa da bera waɗannan abubuwan guda uku salasatun min tabaiha fasadu alfa'aru wal yahudu wal jaradu yace ababe guda uku yana daga cikin ɗabi'an su banna da bera alfa'aru kenan wal yahudu da yahudu wal jaradu da fara in kana neman banna da ka samu guda cikin wannan ukun to ka zo gidan banna kenan mabannata ne mufsu juna ne fil ard alqur'ani ya ambace su yayi ta gayin cewa miyagun bayi ne ba su kwashe lahiya da Allah ba idan kai giligili ne je ka kulla hulɗa da su kai tunanin kun kwashe lahiya mutanen da ba su kwashe lahiya da Allah ba su kwashe lahiya da annabawan Allah ba to ka kausan duk wanda yake ganin yanzu zai kwashe lahiya da su jesa kaga yanzu sun hi kowa wayo a duniya sun hi kowa wayo kuma sun hi kowa kai musamman idan dai na cuta ne da zalunci kaga duk wani tsari na duniya su suna sama gare shi kadibiyan da majalisar dinkin duniya tar rasa yanda za ta yi da su duk wasu dokokin su da sharuɗan su sai da yahudu suka ba taka su ba suka yi dame su suka yi kuma ba su buguwa ba su halbuwa ba su kasuwa ba su yakuwa akwai ta doka ta duniya wadda yahudu ke tsarewa ne sai dai a hurza mu wanda za a hurza mu gashin baki masu yahudawa ba su bin wata doka yanzu yakin da yahudawa suke yi ko kuma zalunci ma za a cewa ba yaki ba mamaya da zalunci da suke yi ma falastinawa duk wata doka da ka sani ta duniya hadda wadda su yahudawan suka karkara wallahi sun saba ta sun ki kowa ba su saurara sai abinda su ga yana gyara su in kaga sun ci a zo ayi wani abu to sun yi nazari ne sun ga yana gyara su amma an ba ya gyara su ba America bace ake ganin ita ce uwar duniya yanzu to ba ta iya tsaida su wannan dan tsohon wanda aka ture mulkin shi a can baya ya iya da su dole abinda ya gano shi suke so sai ya bi su ayi a kwashe lahiya to shi kuma wanga da yazo ya zai kana ganin shi ma zai iya yin wani abu ne a sai iya abin da suke so saboda yahudawa su tunda suke a duniya ba su taba yarda ba cewa akwai wani dan adam da yake sama gare su kuma cikin littafin su yake rubuce suna cewa al yahudu sha'abullahil mukhtar yahudawa sune jama'a ta Allah wadda take zababban jama'a suka ce duk wanda ka gani a duniyar nan to ya zo ne dan ya taya yahudawa jin dadin rayuwa shi yasa ya halatta a kashe mutum 1000 a duniya saboda ba yahudi guda ya ji dadi a ka'ida ta yahudu kuma in aka kashe ba yahudi guda ji suke in sun kashe mutum 100 ba su huce ba su rama ba domin su ba ɗaya bane da sauran mutane su zababbin Allah ne a bisa ban kasa yanzu hatta wannan yakin da suke fa suna gaya ma sauran falastinawa magana cewa ku kuna cewa ku musulmi ne ku ne na Allah ai kun gani tunda aka fara yakin Allah bai taba baku nasara inda ku ne nashi me yasa bai baku nasara shi yasa yana kara musu girman kai da jin cewa ai su kadai ne Allah yake so duk duniya to Allah ya masa gata irin wanda bai ma wasu yan adam shi ba in kana son ka gano yahudu akwai taurin kai kuma Allah ya masa gata sai ka karanto suratul baqara ko ita ta zo da zancen su take ni'imomi da gata Allah ya masa su bujire su kangare ba taba sa masa wata doka ba sai sun tsallaka ta ba su taba yin wani alkawali ba sai sun saba shi aka ce musu me yasa wai ku duk in Allah ya maku umarni da abu ba ku yi sai ku tsaya ayi ta gardama sai suka ce saboda idan muka yi kara mamu wani zafi amma in muka tsaya ana ta jayayya sai a tsaya ga guda shi kadai amma in ya mamu umarni muka bi to wani zai kara mu kaga wayo ne haka nan shi ma daka to su Yahudawa sun kasance idza hadatil mar'atu fihim idan mace tana haila a cikin su wata ba Yahudiya ta yi haila lam yu'akilu shikenan sai ayi nisa da ita a maida ta kote ba a cin abinci da ita ba a zama tare da ita ba ta zama cikin mutane haka ne dabi'ansu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma al'umma shi isna'u kulli shay'in ku ku aikata dukkan komi duk wata mu'amala da duk wata hulda a lokacin da mace take haila ku aikata da ita illa nikah sai dai kawai saduwa ta aure kadai abba za ku yi ba wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karantar da mu salam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama kullum saba ma yahudawa sannan kuma cikin hadisin akwai karantar da mu cewa mace mai haila ita da karan kanta ba najasa bace wurin hitowa haila shine ke najasa Allah ta'ala yace wa yas'alunaka 'anil mahid sai yace qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid suna tambaye ka game da wato al mahid daga cikin fasaran shi suna tambaye ka game da gurin haila qul huwa adhan ka ce wannan wato kazanta ne fa'tazilun nisaa ku nisanci mata fil mahid a wajen haila kenan wajen hailan ne Allah ta'ala yace amma mace ba a cewa idan tana haila ba za a ci abincinta ba ba za a zauna tare da ita ba ba za a taba jikinta ba ba za a yi kaza ba wannan yahudanci ne ana taba jikinta ana mu'amala da ita manzo Allah cewa isna'u kulli shay'in ku aikata dukkan komi na hulda da mu'amala illan nikah abinda ake nini da illan nikah illal jima'a sai jima'i kadai abba za ku yi ba da mace saboda wato jima'i a daidai lokacin da take haila to qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid kamar yanda aya ta faɗi dan haka wannan hadisin ya karantar da mu cewa mace mai haila ba najasa bace ita a ita dai haila ita ce najasa amma ita da karan kanta ba najasa bane dan haka taba jikinta ba a cewa ka taba najasa ko idan ta baka abinci ka ci a ce ka ci najasa duka wannan ba haka nan bane wa an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه دغا عائشة يردن الله تتبت أغريت تتش ما أيكين الله إرادة أمين شان الله ستبت أغريش يا كسان شي يأمرني ينا من أمرني فأتذر سي إن أرم إزاري فيباشرني سي يحد جكين شد جكينا وأنا حائض كما الحالي إنا حيلا متفق عليه Aisha yardan Allah tabbata gare ta kowa ya san matsayinta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita take ba da labari tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mun sha ambata cewa kana ta'tilid dawam galiban mahirin jayi kana tana zuwa dan ta nuna istimrariya wa dawam ta nuna dorewa kenan manzon Allah ya kasance haka yake ba su dai ba ko sau biyu haka ne dabi'an shi ya amurni yana mani umarni fa attaziru sai in darma izari izari shine madarmin da ake daurawa kasa ga jiki fa yubashiruni sai ya rungume ni ma'ana ya hada jikin shi al mubashara shine wato ilsaqul bishra bil bishra hada hwata da hwata shine mubashara to dan haka kaga kenan ba tare da wani shamaki ba ko wannan ma hujja ce babba da take nuna cewa mai haila ba na jisa bace Dabi manzan Allah ya kan hada fatar jikin shi da fatar jikinta wa ana ha'idun tace kuma alhali ina haila kenan kaga dama mai haila ana son dai a nisanci gurin haila ne kadai kamar yanda aya ta fadi kuma kamar yanda wannan hadisin ya karfafa muttafaqun alaihi wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil ladhi ya'ti mar'atahu wa hiya ha'idun qala yatasaddaqu bi dinarin أو بنصف دينار رواه الخمسة صحيح الحاكم ابن القطان ورجح غيرهما وقفه وانا حديث دقى ابن عباس يرد الله تبت أغريس في الذي يأتي مرأته ابن عباس يرويتو دقى منظر الله قمد وان ديكي جيما ما ترش وهي حائد الحالي تنا عيلة قال سي منظر الله يتي يتصدق بديناري يي صدق دديناري أو بنصف دينار، كوكما دربن دينار، rawahu al-khamsa khamsa suka rawaito shi wannan hadisin wasu malaman fiqh sun yi ta kokarin su raunana shi to Allah ya sa ya jira hadisin nan ingantaccen hadisi ne baya da matsala bangaren isnadi ya inganta manyan malaman hadisi sun tabbatar da ingancin shi to sai hukuncin da ya kumsa manzo Allah sallama ya ce game da wanda yake jima matar shi tana haila a musulunci ba a jima mata tana haila ko kamar yanda alqur'ani ya tabbatar kamar yanda sunnar manzo Allah sallama ta tabbatar kamar yanda wannan ijma'i ne na malamai babu sabani to shi kuma mutumin da ya jima matar shi tana haila yayi saduwa da ita sai manzo Allah yace ya tasaddaqu bi dinar yayi sadaka da dinari dinar kudi ne go sanannu zamanin manzo Allah sallam su ake amfani da su wanda ake buga su da zinariya go to su ne kudi na asali dama ba takardun yanzu ba to sai ya zamana dinari kinnan kamar ya iya kai kwatankwacin wato kwatankwacin garam ko na zinariya to shine zai yi sadaka da shi dan haka ana son a san dinariyan da yake ba je a nemo garam na zinariya nawa yake yanzu nawa yake dan haka shine farashin shi ba an ce sadaka da dinari ba inda sai ka zo ka bada jikka a'a ba haka nan bane za a je a tambayo kudin shi ne to shine yake daidai da shi a yanzu wasu malamai sun ce ai shi dinari ko kuma wasu masana larabci sun ce shi dinar an kira shi haka ne saboda tsananin anuna yana kai mutum wuta shi yasa karshen sunan shi ya zama nar ko ya zama wuta dan anuna cewa wato kudi suna da gaugawar kai mutum wuta in bai taka tsantsan ba da sha'anin su yasa wani mai hikima yace annaru akhiru dinarin na taqta bihi wal hammu akhiru hadha dirhamul jari wal mar'u bainahuma in lam yakun hadiran mu'azzib al qalbi bainal hammi wan nari yace annaru kaga wuta yace shine karshen dinari da ka fadi shi sa suka ce ai dinar kalma biyu ce aka hada aka yi dinari da ita kalma ta farko ita ce di ita kuma di a larabci ismul ishara ne zi shine wanda ake ce mai di wasu laraba su ce di wasu su ce zi zi wannan ne ya in zaka nuna mace ko in ka sa mai ha'ut tanbihi sai zama hazihi to shine kenan zi dan haka zi nar wannan wuta ce haka ce dinar kenan wannan wuta ne to shine wannan yake cewa annaru akhiru dinarin na taqtabi wuta shine karshen kalmar dinari idan kai furuci da shi walhammu akhiru hadha dirhamul jari yace shi kuma ham shine mai ham damuwa takaici bakin ciki ko zillimi shine ham to sai yace shi kuma in kace dirham to karshe ka ce hammu kenan yace walhammu akhiru hadha dirhamul jari damuwa da bakin ciki shine karshen wannan dirham shi kuma sai ya ce wal mar'u bainahuma to dan haka mutum yana tsakanin wa'annan biyun ne in lam yakun hadiran idan bai yi hankali ba idan mutum bai yi hankali ba game da kudade to mu'azzib al qalbi bainal hammi wan nari zai ta'azabtar da zuciyar shi tsakanin shiga damuwa da bakin ciki da fadawa wuta to nan hadisin yace yayi sadaka da dinare ko kuma da rabin dinare to an wannan shin an ba da zabi ne irin auce litakhir fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahalikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba irin wannan auken ce zabi ne aka bada kaga wacce ai litakhir ne go auce ta zabi an ba da zabi kai wannan ko kaza ko kaza to nan wurin sai aka ce yayi sadaka da dinari aw binisfi dinar ko kuma da rabin dinar kenan an bashi zabi ko yayi da dinari in ya ga dama ko kuma in ya ga dama da rabin dinari to sai su malamai suka ce eh haka nan ne zabi ne aka bashi ana nihin yana iya yin sadaka da dinari wannan shine mahi falala ko kuma yayi sadaka da rabin dinari kamar yanda ayar da ta yi zancen kafarar rantsuwa ta ce yanta baiwa kasa yanta baiwa kuma ya hilada ya hijirma kuma ya yi wahala amma daga baya kuma aka bashi wasu wanda basu kai gare shi ba aka ce ko kuma ya ciyar da miskini 10 ko kuma ya musu tuhayi tare da cewa wancan ya yi girma sai suka ce shi ma na haka nan nan wasu kuma suka ce a annan ba zabi ne aka bashi ba inji wasu malaman fiqh suka ce ya tasaddaqu bi dinarin aw bi nisbi dinar idan ya sadu da mace mai haila a ƙarshen hailanta tana gab da ta kare haila ko da suka ce to nan wurin zai yi sadaka ne da nisfi dinar saboda tana yiwa saboda hailanta dauki lokaci ne shi kuma watakila yana da ƙarfin sha'awa to dan haka sai aka rage mai tun da ƙarshe sai ya bada rabin dinari suka ce in kuma harkon hailan ne to sai ya tasaddaka bi dinar dan haka aka fara da na dinar saboda shine harkon haila nisfi dinar kuma ƙarshen haila haka wasu malaman fiqh suka ce wasu kuma malaman fiqh suka ce ba zai yi sadaka da komi ba kawai bai yi sadaka da komi aka ce masu dan mi ga hadisi kuma suka ce bai inganta ba hadisin yana da illa wasu suka ce a mutu 200 ne wasu kamar dai suka ma hadisin illa suka ce ba hukunci dan haka kawai ba zai yi komi ba abinda zai yi kawai ya tuba yayi zunubi ya saba ma Allah ya tuba zuwa ga Allah ya nemi Allah ta'ala ya yahi mashi wannan shine abin da ke akan shi in ba haka ba to Allah yana iya mai ukuba akan wannan babban lahi da ya aikata to dan haka hadisi dai ya inganta shesa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya zabi cewa wannan hadisin zabi ne aka bashi kuma akwai kafara akan duk mutumin da ya jima mai haila kamar yanda ke da kai kafara akan mutumin da ya jima iyalin shi cikin Ramadan ko kuma makamancin haka dan haka suka ce dalilai sun tabbatar da wannan kafara da dalili na kiyasi da kuma dalili ingantacce na hadisi dan haka wannan ita ce kafara wa Nabi Sa'id bin Al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alayh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin bai kasance ba idan mace tana haila ba ta salla ba ta azumi muttafaqun alayh fi hadisin tawilin cikin wani hadisi ne mai tsayi asalin hadisin yana da dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata suna da tawayar addini da kuma tawayar mi hankali sai wasu mata suka yi tambaya me yasa ya manzan Allah kace mata suna da tawayar hankali kuma suna da tawayar addini sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace tawayar hankalin su shine domin Allah ya sanya shaidun namiji guda a matsayin shaidun mace bigo a cikin ayatul dail illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atan yace wannan yana nihin tawayar hankali domin saboda an nuna shaidun namiji guda anan yana daidai da shaddun mace biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine tawayar hankalin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tawayar addini kuma domin saboda sai yace alaysa idha hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum shin bai kasance ba idan mace tana haila tana zaunawa ba ta azumi ba ta salla idan mace tana haila ko tana biki ba ta azumi ba ta salla to kenan rabin rayuwar mace ba ta ibada ko rabin rayuwarta ba ta sallah ciki to ba ta sallah kuma ba za ta ramka ba ko kuma sannan ba ta da laihi akan haka ko tana laihi ba ta da laihi sai dai duk da haka nan akwai tawaya namiji da yake yi cikakka wato baya tsallake sallah ya hita cikar addini ko to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi da tawayar addini wannan wasu ɗan iska sai suka gakshewa wai manzan Allah zolayen mata ne yake eh wasu dan ba malamai ba ne ɗan iska ne har da ma rubuce-rubuce suka yi akan haka wai a nan ka san shi manzan Allah zolaya gare shi dan haka ba ya yiwuwa manzan Allah ya ce ma mata suna da tawayar hankali alhali mata kowa san su suka yi maza ba kaga kenan su ƙarshe so ma suke su yi maida manzan Allah martani ko to kaga wannan mutanen banza ne sai suka ce manzo Allah zolaya su ne yake yo ko zolaya ka taba ganin manzo Allah yayi zolaya ta ƙarya duk inda ka taba jin an ga yayi zolayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo ta ka gani in akwai ƙarya ciki sai sa sahabbai suka ce ya manzo Allah kana yawan zolayar mu sai yace haka ne amma ba ni fadin magana sai ta gaskiya to kaga ba kamar ka bane ka shararo ƙarya sai ka jima ana mamaki sai ka ce kai zuwa kuce ni ko kuma ɗan irin masu zakatan Yahudawa ne ko ai mutun ya shirga ƙarya sai ce fasan da abir ne na haka ƙarya abir shi ta shekara shi ba haka wasu manya suke yi ba wani ma sai ya shiga gidan tele ya yi ƙarya sai ce a ai ƙarya watan abir ce wai shi wannan watan ya halatta ai ƙarya cikin shi a wajen Yahudawa shi watan ƙarya ne to manzon Allah sallam ko a halin wasa baya ƙarya saboda haka wannan zance da manzon Allah sallam ya faɗi zam yake dole wanda zai je nazari mata suna da tawayar hankali eh haka ne wannan magana kuma ba ta tashi kuma duk wanda ya tada ta sai dai ita magana ta tada shi amma ba ta tashi manzon Allah sallam ya faɗi duk wani wanda zai je ta lisahi ya ce eh hadda iyayen shi hadda uwarka manzon Allah sallam ne ya faɗi shi manzon Allah sallam da ya ambata shi bai da mahaihiya ne haka wannan zancen banza ne wasu sun ji wani hukunci wai an ce Allah ne ya faɗi ko annabi ka tsaya kana wato to kin banza kawai haka nan ne yake mata suna da tawayar hankali manzon Allah sallam ya faɗi haka to kaga a mahallu shahidi dai cikin wannan babin shine cewa mace idan tana haila babu azumi gare ta kuma babu sallah gare ta idan musulma ce cikakka in kuma ɗan ƙala ƙato ce ƴar ta ci ne to sai yanda ɗan ta ci ne ya huskantar da ita amma magana ta manzon Allah sallam na magana Allah haka zancen yake kuma tun zamanin manzon Allah sallam har yau haka zancen yake su wancan ƴan ƙala ƙatan wanda suka ce ba su yarda ba sai suka ce amma sun yarda su yi sallah ko akwai wasu ƴan ƙala ƙato waɗanda su sun zo da wata sabuwar ƙala ƙato shine suna sallah irin yanda musulmi ke yin sallah in aka ce masa to ina take cikin Qur'ani ta ce haka ta gangaro in haka ta gangaro ne ya ni haka ta gangaro wai tun ai sallan nan ko da manzon Allah ya zo shi ma ya tarda ana yin ta a duniya to yanda ya tarda ana yin ta shi ma haka ya dore yi kuma yan mutu ya bar mutane na yi su ma wasu suka mutu suka bar wasu haka nan ne har ta kawo gare mu haka ta gangaro aga wannan su ƴan rashin kunya ne cikin ƙalaƙatan nasu domin cikin ƙalaƙatan akwai iskanci hukunci ba ku yarda ba da hadisai sallan nan kuma hadisai ne ake bi cikin ta amma kun zo kuna yin kwatankwacin irin yanda musulmi suke akwai wani mashahurin ɗan ƙalaƙato na zamani ana ce mashi masussuka masussuka ba ƙaramin hatsabibin ɗan ƙalaƙato ba to shi yana cikin ƴan ƙalaƙatan da suke sallah irin yanda musulmi ke saboda shi yana karatun littafai kakkaraba ɗaya biyu littafin da yake karantawa shi a gidan shi yana da makataba wadda ke da littattafai tari guda wataƙila ma kai baka da irin wannan littafin kai da ke ahlus sunna wanda ke aiki da littafai kuma yana karanta su wai shi nihin shi zai karanta su ne ya zo yana martani ga masu aiki da littafai aikin banza in dai da gaske ne kai baka da littafai aka kake ɓata lokacinka a wajen karanta su to masussuka hatsabibin ɗan ƙalaƙato ne hatsabibi ne na gaske idan mutum ya bi mai yana da ƙaramin sani zai kai shi ga katanga ya bugo ka dai ga shi yanzu yana sallah shi yasa kwanakin baya suka zo nan Niger suka yi dai ba a kwanne gidan radiyon kwanne da shi da ƴan ƙalaƙatan da ke ganin babu sallah domin akwai wani cikin ƴan ƙalaƙatan Niger shi ba sai na ambata sunan shi ba saboda babban mutum ne cikin gwamnati kuma juji ne amma ɗan ƙalaƙato ne yana cikin manya-manyan jujuna na Niger amma ɗan ƙalaƙato ne gaban zagauri to shi wannan ɗan ƙalaƙatan shi a wajen na Niger shi babu sallah cikin Ƙur'ani su sun jima da barin sallah kuma shi ma yana cikin hatsabibai waɗanda suke wasa da ayoyin Ƙur'ani sarransu to shi a wajen babu sallah ta haka babu sallah kawai aqimus salata ka tsayar da sadarwa sadarwa shi ne alaƙa da ubangijinka kawai ka gyara alaƙa da Allah haka ake ni da haka su sun jima da barin sallah to shi ne sai shi masussuka sai ya tako ya tattaki ya zo takanasta Kano ya zo kwanni aka sa rana a gidan radiyo domin su yi diba da ƴan ƙalaƙatan da ke ganin cewa babu sallah shi ya tabbatar masu da akwai sallah to kuma haka ya zo tare da alaran manshe ta jan ayoyi ga annabi Ibrahim nan ya ce rabbi ja'alni muqimassalati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء كالنبي عيسى نان ياتي واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا غا النبي موسى نان ياتي واجعلوا بيوتكم قبله الله ياتي مي واقيموا الصلاه dan haka duk annabawa suna sallah shi kanshi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da yazo ya tarda annabawa suna yi to wannan wanda annabawa suka bari dagwadagwanta ce ya tarda ana yi kaga mutanen jahiliya ya tarda suna sallah saboda dan kalakato dai yana son shi ma yi sallah ko irin yanda musulmi ke sai yace to yanda yazo ya tarda wadancan suna yi shi ma ko da yazo sai ya tarda ana yi shi ma sai ya dore irin yanda ake yi kuma ko da ya wuce sai ya bar al'umma suna ta yi to haka nan ta gangaro har ta iso zuwa gare mu zaka ji ana ce musu ɗan haka ta gangaro to su ɗan kalakatan haka ta gangaro ne to ai kuturuwa ya ga mai kazibi yace daga nan muka wara ko kuma ta nan muka biyo to tunda dai har ka yarda haka ta gangaro su ma ka yarda sauran haka suka gangaro dan haka shi tsafi yake sallah irin yanda musulmi suke yin sallah da ruku'i da sujada komai da komai haka yake to kaga ai wannan wato bid'a ce a cikin kalakato bid'a ce shi sayan kalakato suke ta rigima tsakanin masu sallah raka'a biyu da masu da wanda ba su yi kwata kwata da wanda kuma ke yin alwala a zo a yi tsaye a ce ji inda aka huskanta fa aina ma to wallu fa tamma wajhulla a ce wai shi wannan kalakatan ma kuna zaune a majalisi kawai sai a rawalla sai kaga ya kyale kana magana shi ito shi ito a wai sallah ce yake can in ya gama sai ya ga shi kan na ya kare to yaya ne baba sai a ci magana magana ya aka yi mai kai ce a sallah ce yo na ga ba kalli alqibla ba cikin qur'ani ba ce abu aina ma tu wallu musamman wajhullah shi Allah ai ba ta alqibla ko ina yana nan dan haka duk inda to dan haka zaka samu taqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun amma za ba adal haqqi aida mutun ya ki gaskiya sai bata to dan haka su yan kalakato a wajen su mace za ta yi sallah to kuma wannan ba gare su haro ba tun lokacin akwai sauran sahabbai khawarij ne suka karkaro wannan wa an aisha radiyallahu ta'ala ana qalat lamma ji'na sarifa hintu daga Aisha yardan Allah tabbata gare ta tace lokacin da muka zo Sarifa sai nayi haila to Sarifa sunan wani waje ne a bisa hanyar Madina gab da Makka wurin yake shine ake ce masa Sarifa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace if'ali ma yaf'alu al-hajj ya aikata abinda mai aikin haji yake aikatawa ghayra Allah tatufi bil-bait hatta tatuhi sai dai ba zaki dawafi ba a dakin Kaaba har sai kin tsarkaka muttafaqun alayhi fi hadithin tawil wannan hadisin shi kuma yana karantar da mu cewa mace idan ta je wajen aikin haji sai haila ya zo mata to za ta yi dukkanin abubuwan da ake na aikin haji abinda ba za ta yi ba kawai shine mi dawafi amma duk sauran ayyukan haji za ta iya yi ba tare da tsarki ba kuma hadisin ya karantar da mu wato mai aikin haji yana iya yin ayyukan haji ba tare da tsarki ba sai dai an hi sanyayi da tsarki an hi sanyayi alwala amma yayi sallah raka'a bi ko sannan ya shiga cikin ayyukan hajjin shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to amma idan ta kama yayi ba tare da tsarki ba kuma yayi dukkanin ayyukan haji ana yin su babu tsarki sai mi sai dawafi shi kadai ne ba za a yi ba wato sai da tsarki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan yace mata if'ali ma yaf'alu al-hajj ya aikata dukkanin abinda mai aikin haji yake aikatawa zaki iya tsayuwa a Arafa ba tsarki zaki iya kwanan munduluha ba tsarki zaki iya wato yin jiho shedan ba tsarki zaki iya kwanan Mina ba tsarki dukkanin ayyukan haji zaki iya yi abinda kai ba zaki ba shine dawafi muttafaqun alayhi fi hadithin tayyib wannan cikin hadisi ne mai tsayi wa an Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma hal rajul min imra'atihi wa hiya haidun Mu'adh ibn Jabal ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene yake halitta ga namiji akan matar shi lokacin da take haila fa qala sai yace ma fawqal izar abinda ke saman izari rawahu abu daud wa da'afu abu daud ya rawace shi ya raunana shi to kaga wannan hadisin wato za ka ga kamar ya saba ma wancan na baya ko wancan na baya shi cewa yayi wato isna kullu shay'in ko illa nikah wa aikata dukkan komai sai kawai saduwa da shi kuma wannan ya ce ma faukal izari ne kadai ya halatta. To Allahu alam kenan wannan hadisin kamar inda Abu Dawud ya raunana shi, shi a wajen shi mai rauni ne. To wajen kuma malaman da suke ganin hadisin ba mai rauni bane ba, sai zama kenan wannan hadisin ya faɗi wani bangare ne, wancan kuma ya faɗi wani bangare. Duka dai abinda hadisan suke son su isar sako ɗaya ne, shine mace mai haila, wato idan mijinta yana son yayi mu'amala da ita za ta daura izari ne, sannan yayi mu'amala da ita zai kiyaye gurbin haila kamar yanda ayat Qur'ani ta faɗi fa tazulun nisaa fil mahid. Amma duk wajen da ba na haila ba to yana halatta gare shi ya mu'amalance ta da shi. Wa an ummi salma radiyallahu anha qalat kanat an-nufasa, daga ummu salma yadda Allah tabbata gare ta tace mata masu bi'i sun kasance taq'udu ala ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam, suna zaunawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha, bayan bikin su 40 yawman, kwana 40 rawal khamsa illa an-nisa'i, kamsa suka rawace su sai dai an-nisa'i wal lafzi li abi daud, wannan lafazi kuma na abi daud ne, fi lafzin lahu aw lafzi nash wa lam ya'muru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi umarci mace mata bada taramka sallah wadda ta yi a lokacin bikin ta, wasahun hakin kenan sallar da ta sha a lokacin bikin ta ba a mata umarni ba da taramka. Wannan hadisan guda biyu na ƙarshe babi suna karantar da mu hukumce-hukumcen mai biki. Shi kuma biki ya sha bamban da haila, shi ma jini ne yake hudo, yake hutawa bayan haihuwa, kenan shi nifas jini ne wanda yake fitawa bayan mace ta haihu, wannan jinin shi ake ce nifas. Kuma mace mai jinin ana ce mata nufasa, imra'atun nufasa, shi yasa aka sanya mai nafs, suka ce an-nufasa ko an-nifas daga an-nafs, an-nafs shine jini, kamar da malaman fiqh suke cewa ma la nafsa lahu sa'ila, abinda baya da jini mai kwarara, to nafs da sukun ga fa'un jini ake nihi, don haka sai aka sanya mai suna an-nufasa ko kuma an-nifas saboda jinin da yake fitowa. Wasu kuma sun ce wato an-nifas wannan sunan nashi daga wato ne daga at-tanaffus ne, at-tanaffus kuma a larabci yana nufin al-khuruj, huta, yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man naffasa al-mu'min qurbatan min qurabid dunya, ko man naffasa al-mu'min, duk wanda ya cire ma mai imani kenan ka fitar da shi daga cikin wani kunci, ko shine ma'ana naffasa al-mu'min qurba. To kaga sai suka ce an sanya ma nifas saboda mi, saboda hutuwar jinin nan kenan, domin jini yana hutawa. To mata masu biki sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna zaunawa bayan bikin su kwana 40. To sai malamai suka ce wannan shine wato lokaci mahi kololuwa na biki, kwana 40, kuma wannan shine ra'ayin jumhurin malamai. Sabanin malikiya ko su suka ce kwana 60, ko amma in banda malikiya dukkanin sauran a'imma da ka sani malamai cewa suka yi kwana 40 shine mahi kololuwar lokacin bikin mace. Da mace ta ga jini ya ci gaba da zuba har an wuce kwana 40, to wannan ba biki bane ba, ciwo ne, za ta yi wanka, ta yi sallah, ta yi azumi, ta ci gaba da dukkanin sauran wato ibadu da sauran ababe wanda aka haramta ma mai biki, ta za ta ci gaba da an wuce kwana 40. To in kuma ba malika ce ba sai ta kai 60, ko wannan shine maganar jumhurin malamai, kuma wannan shine abinda hadisi ya tabbatar, kenan mahi kololuwar lokacin biki shine kwana 40, baya wuce 40. To kuma sannan mace takan iya samun tsarki kamin kwana 40 kin, cikin sati daya ko sati biyu ko kasa ga haka ko sama ga haka mace tana iya tsarkaka. Idan mace jahila ce sai ta yi dibin ba a sallah sai an yi 40, ko to cewa mace ta yi 40 wannan al'ada ce, al'ada ce wato cewa a bar mace ta yi 40, wannan babu matsala idan al'ada tana da kyau, saboda wasu dalilai na kiwon lahiyanta ana nihin kenan mijinta kar ya ci gaba da mu'amala da ita sai bayan ta yi kwana 40, amma dai ba shari'ar musulunci ba ce ta sa haka, al'ada ce idan an ga cewa akwai amfani ga mace babu matsala. Amma idan kuma wato mijinta yana da buƙatuwa zuwa gare ta kuma ta tsarkaka, to ya halatta yi mu'amala da ita ko bayan sati ɗaya in dai ta samu tsarki. Wannan shine tabbataccen zance, da haka wannan yin 40 wannan al'ada ce. To mace ba ta da sani sai ta yi dibin ba a sallah, ba azumi kawai sai an yi 40 wannan kuma kuskure ne babba akwai ma mata masu haihuwan musago wanda ake cewa radda suka haihu ranan jini yake dauke musu shikenan kawai ta samu tsarki za ta je ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi idan tana iya rawar khamsa illa an-nasa'i wal lafz li abi daud to haka nan ne kuma hukuncin mai biki kamar hukuncin mai haila hukumce-hukumcen da ke da gwai bisa kan mai haila to haka nan ne kwatankwacinsu ne bisa kan macen da take biki kenan ba za ta yi sallah ba lokacin da jinin biki yake zuba ba za ta yi azumi ba ba za ta shiga masallaci ba ta yi zaune ba za ta yi dawafi ba za ta yi kaza kaza da kaza ba kenan wannan shine karshen wannan babu kenan a karatu na gaba sai mu tashi kitabus salah abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya bamu ladashi kuna kure kuma Allah ta'ala ya gafarta mu shi zuna musulmi yara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.